Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1621 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai kenan. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 27 ga watan Afrilun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ga kanin labaran duniya.
Babban dan takarar kujerar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a wasu jihohi dake arewa maso gabashin Amurka jiya Talata. A yau ne ake sa ran mutumin nan da ake zargi da laifin kitsa hare-haren da aka kai kwanan baya a birnin Paris, Salah Abdeslam zai gurfana gaban kotun kasar Faransa. A yau Laraba kuma dakarun Iraki sun sake kai hari akan tungan mayakan ISIS dake Mosul.
To a Najeriya kuwa wasu shugabannin majalisa na cewa ja'ija din da ake yi tsakanin fada shugaban kasa da majalisar kasar game da batun kasafin kudin wannan shekara ba wai fada suke yi da fada ta shugaban kasa ba.
Irin wayannan jaye-jaye din ba sabon abu bane, kuma ba fada bane, ba fada muke ni kowa yana jan nashi ne don ya tabbatar cewa wato interest nashi an samu.
Bayan soke jarabawa daukan ma'aikatan kiwon lafiya da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi saboda makudin da suka ce an yi, yanzu haka hukumomin sun ce za a sake wata jarabawar, amma ga dukkan alamu matakin bai wa wasu dadi ba.
Kai shekara 15 kana wahala, kana cikin kunan mai, kana cikin macizai, yanzu konkur an ce ba a baka baturkin darta ma kai konkur kuma a ce ba a baka, wallahi babu gaskiya.
Sannan Ladan Ibrahim Ayawa zai zo mana da shirin sa na himma ba ta garago, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Babban dan takarar kujerar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a wasu jihohi dake arewa maso gabashin Amurka jiya Talata. Trump ya samu nasara a sauƙaƙe a jihohin Rhode Island, Delaware, Pennsylvania da Connecticut da kuma Maryland. Da yake magana da magoya bayan sa a daren jiya Talata, ya ayyana cewa zaben fidda gwanin ya ƙare kuma shine mutumin da zai samu tutayi wa jam'iyyar Republican takara. Bayan zaben na jiya Talata, Trump ya samu wakilai 950 cikin 1,237 da ake bukata domin zama dan takara, sai dai babu tabbas zai samu sauran wakilan nan da lokacin da uwar jam'iyyar za ta yi babban taron ta cikin watan Yuli. Abokan karawarsa, Senator Ted Cruz da gwamnan jihar Ohio John Kasich, ba za su iya samun adadin wakilan da suke bukata ba, amma duk da haka sun kudura aniyar takawa Trump birki. A jam'iyyar Democrat kuma, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta lashe 4 daga cikin jihohin nan 5, wato Maryland, Pennsylvania, Delaware da Connecticut. Abokin karawarta Senator Bernie Sanders ya samu nasarar lashe jihar Rhode Island. Yanzu haka dai Hillary na da wakilai 2,141 ciki har da manyan wakilan da jam'iyya ta fidda waɗanda suka ɗauki alkawarin za su mara mata baya. Saura wakilai 242 suka rage wa Clinton samun wakilan da jam'iyyar Democrat take bukata don tsaya da ɗan takara. Clinton ta gaya wa magoya bayanta a Philadelphia cewa za ta yi aiki domin haɗa kan jam'iyyar domin ta cimma nasara a babban zaben ƙasar cikin watan Nuwamba.
A yau ake sa ran mutumin da ake zargi da laifin kitsa hare-haren da aka kai kwanan baya a birnin Paris, Salah Abdeslam zai gurfana gaban kotun kasar Faransa. Yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'an kasar Belgium suka mika shi cikin gaggawa. Mika shin da aka yi wa Laraba ya zo cikin sauri, shi ma lawyer mai kare Abdeslam wato Frank Barton a gurguje ya garzaya zuwa Paris. Barton ya ce wanda yake kariya wato Abdeslam kenan zai ba hukumomi haɗin kai. Ministan Shari'ar Faransa Jean-Jacques Ouvoir ya ce za a keɓe Abdeslam a wani gidan kasan Paris inda aka ajiye wato ake ajiye waɗanda aka ɗauka a matsayin mutane masu haɗari. Abdeslam ne kaɗai ya rayu a cikin maharan da suka kai hari a Paris, kuma ta yiwu ya zama mutum mai muhimmi wajen taimakawa jami'an tsaro wajen gano yadda aka kai hare-haren wato a ranar 13 ga watan Nuwamban bara, lokacin da aka kashe mutane 130 a Paris a wurare daban-daban.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba dakarun Iraki suka sake kai hari akan tungan mayakan ISIS da ke Mosul, inda suke ƙara dannawa zuwa cikin garuruwan da ke kudu maso gabashin birnin, waɗanda suka ji jiki daga hare-haren jiragen sama na ƙasashen haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa. An kai tsawon makonni ana kai hare-haren biyo bayan cirjiya mai ƙarfi da dakarun Iraki suka fuskanta bayan da suka kwato ƙauyuka uku cikin takwas daga hannun mayakan ISIS. Mutanen da ke tserewa daga waɗannan ƙauyukan sun ce ‘yan ISIS sun gina hanyoyin ƙarƙashin ƙasa don su ɓoye, suna kuma kai wa dakarun Iraki farmaki da daddare, sannan kuma suna amfani da ‘yan ƙuna baƙin wake wajen hana sojojin kusantar su. Tun da safiyar yau Laraba dakarun suka fara kai farmakin, ya zuwa rana dakarun sun samu shiga garin Mahana. Kafafen yaɗa labaran yankin sun ambaci wasu kwamandoji da ke wurin na cewa sun auna wasu mata su uku ‘yan ƙuna baƙin wake da mayakan ISIS guda 15, wato ta hare-hare ta sama da aka kai a garin na Mahana.
Ana sa ran shugaban da ya fi kowanne daɗewa a kan karaga mulki a Afirka, wato shugaban ƙasar Equatorial Guinea Teodoro Obiang, shi ne zai lashe zaben ƙasar don sake yin wani wa'adin shugabanci. Yanzu haka mutanen ƙasar na jiran jin sakamakon zaben da aka yi ranar Lahadi da ta gabata, har yanzu kwanaki uku bayan zaben. Manyan hotunan yaƙin neman zaben na shugaba Teodoro na nan manne a jikin gine-gine da ke birnin Bata. Bisa ga doka, kamata ya yi a kawar da duk wasu kayayyakin yaƙin neman zaɓe kwana ɗaya kafin zaben. Iyalan Obiang sun shugabanci ƙasar tun daga lokacin da ta sami ‘yancin kanta a shekarar 1968. Shugaban ƙasar na yanzu ya ɗare kan karagan ne bayan da ya hambare gwamnatin kawunsa a juyin mulkin da aka yi shekarar 1979. Equatorial Guinea na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe na kudu da hamada da ke sarrafa mai da iskar gas. Hakan da kuma kasancewar ‘yan ƙasar ba su da yawa na nufin ƙasar na da kuɗaɗe da ake kashewa na cikin gida mafi yawa a Afirka, a cewar rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2014, amma kuma ita ce ƙasa da ta wato a ƙasa-ƙasa a jerin ƙasashen da ke ci gaba. Iyalin wato Obiang na ɗaya daga cikin waɗanda Amurka da Turai ke gudanar da bincike a kansu game da badaƙalar miliyoyin kuɗaɗe. Shugaban ya samu nasarar zaɓuka har sau biyar, kuma bai taɓa samun ƙasa da kashi 95 ba na ƙuri'u. Sai dai jam'iyyar hamayya ta CPDS ba ta yi zaɓen ba, tana mai cewa hukumar zaɓen ƙasar na nuna son kai.
Daga ƙarshe, ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta tabbatar da cewa ta tura manyan wakilanta zuwa Islamabad don tattaunawa da jami'an Pakistan. Tana mai cewa tana sa ran za a samu maslaha a ganawar don ci gaban ƙasashen biyu. Wani mai magana da yawun ƙungiyar 'yan bindigar ya faɗawa muryar Amurka yau Laraba cewa wakilan ƙungiyar ta Taliban sun tashi ne daga ofishinsu da ke Qatar don tattaunawa game da dangantakar kwad-da-kwad da kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai jami'an Pakistan ba su ce ofan ba a kan kasancewa ko dalilin zuwan wakilan Taliban ɗin. Bayanan kafofin diflomasiyya sun tabbatarwa muryar Amurka cewa wakilan Taliban suna so a yi ganawa da wakilan Pakistan.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a jiya ne fadar shugaban ƙasar Najeriya ta yi wani zama da wasu shugabannin majalisar dokokin ƙasar, inda suka tattauna kan batun kasafin kuɗin da ake ta kwangaba kwambaya a kai. A wata hira da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya yi da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Sanata Alimadu Shari'u, wato Sanata Ali Indume, ya tambaye shi ko me yasa ɓangarorin biyu suka kasa samun maslaha.
Irin wannan jaye-jaye din ba sabon abu bane, kuma ba faɗa bane, ba faɗa muke ba. Ni kowa yana jan nashi ne don ya tabbatar cewa wato interest nashi an samu. Amma in ba haka ba, a kowane majalisa ko America ma, nasu ya taɓa kai ga har sun kai ruwa rana, meye ne kai ruwa rana, sai da aka rufe gwamnati a lokacin Bill Clinton da aka samu tangarɗa irin wannan. Amma abin da ya kawo wannan don sabon gwamnati na canji ne na Buhari, kuma talakawan Najeriya sun sa ido kuma suna jira su ga cewa an yi ta kuma sun gani a ƙasa. To shine abin da ya kawo wannan matsala.
Akwai wannan batu na batun sayan motoci da ƴan majalisu suka ce za su yi wanda ƴan Najeriya suka kamar bai dace ba a wannan lokaci. A kusan ƴan Najeriya sun yi ca akan wannan batu. Menene matsayin ku ne game da sayan wannan motoci ne?
A'a, ba wai ƴan Najeriya gaba ɗaya ba zan kawo gyara a wannan. Gaskiyar magana shine ko ƴan jarida ku ne kuka hura wutan wannan matsala din. Amma ba haka ba. A Najeriya ana saya wa ma'aikatan gwamnati motoci, ana saya wa ministoci motoci, ana saya ma famsec motoci, ana saya ma directors motoci, ana saya ma local government shugabannin karamin hukuma su motoci, ana saya ma yan majalisar jiha motoci, ana saya ma yan commissionerin jiha motoci. In ka kirga wayannan motocin da ake saya ma wayannan wanda na kirga maka sun ninka ba ninkin motocin da za a saya ma yan majalisa, motocin da za a saya ma majalisa duka 460 ne. Amma ina gaya ma local government ma a Najeriya muna da 774 kowane chairman ba chairman da za a ba saya masa mota ba, kuma ba motan da aka chairman da za a saya ma mota da ya kasa wanda ake so a saya ma majalisar dattawa.
Suna gani kamar kudin yayi yawa ne.
To maganar farashi indai akwai wayansu magana akai wannan ni ban san farashi nawa aka saya ko kuma nawa ya kamata a saya ba. Maganar da nake da kai yanzu mota ni yanzu kun wato revenue mobilization su da kansu suka rubuta cewa idan mutum senator ne kuma shine shugaban masu rinjaye mota biyu za a bashi. Har yanzu ba ban mota.
Baka da mota harin zuwa majalisa?
Har yanzu a majalisa ba ban mota. An sayi guda 36 a zaman shugaba ko kuma a zaman babba za ka ce a baka rana tukuna kamar kai ka samu.
Daga ƙarshe kai shugaban masu rinjaye na wannan majalisa ne da tawa akwai wannan batu na shi wato shugaban majalisa na wato Bukola Saraki wanda akwai ƙara kamar batu da ke na zargi da ake masa a gaban kotu. Wasu kamar da na karanta a wasu shafuffuka haka na zumunta na nuna cewa ku kuke goyon bayan shi wannan sanda kuna mara masa ba duk da cewa ana zargin sa. Me zaka ce daga yau da wannan irin zargi da mutane suke muku?
Idan mutum dan wanka ne yanzu an zarge shi da sata an kai shi wajen alkali. Indai dan wanka ne ko kaki ko baka je ba za a ce dan wanka bane? Daya kenan. Na biyu sa zargi ba shine hukunci ko ba gaskiya ba. An zarge shi yanzu yana kotu ko dukkan mu muna zuwa kotu wanda zamu canja abin da alkali zai yi. In yana da gaskiya za a bashi gaskiyarsa, in bai da gaskiya za a hukunta shi. Wannan shine magana. To za a ce mutum an hukunta shi kamin a yi shari'a? Ai bai ba. Ni ma an yi ta samun surutu maimakon ka je kai aiki kana bin Saraki. Ba na bin Saraki, ni na girmai Saraki, ni ba dan gidan Saraki ba ne. Abin da ya haɗa ni da Saraki shi Senate President, ni ma Senator.
Sanata Ali Indume kenan shugaban wato masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya a hirarsa da Haruna Dauda. To idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji irin tasirin da rashin fara aiwatar da kasafin kuɗi ke yi akan harkokin yau da kullum, kuma akan shi ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu dai muna Najeriya inda tun bayan ziyarar da shugaban jam'iyyar PDP Sanata Alimudu Shirib ya kai jihar Jigawa farkon makon nan ake ta ci gaba da jan wato ziyarar ta ja hankulan jama'a musamman ma dangane da makomar jam'iyyar a ƙarƙashin shugabancin Sanata Shirif. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sula Lamido ya ce su dai sun gamsu da kamun ludayinsa kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Amma dai ya fara ne da bayani kan makasudin ziyarar ta shugaban na PDP a jihar ta Jigawa.
Taron ziyara aiki ne izo PDP headquarter a ga NJP PDP ya musu bayanai akan matsayin shirin da ake na zaben kanun hukumomi a jam'iyya da kuma na jiha da kuma na shiyar har kuma zuwa na kasa da ita babban taron kasa. Zuwan da yake nan ba zo lacce bane. Za a laccen Allah da za mu lacce ai.
Maganar zaben nan na shugaban PDP ya dade yana daukar hankali. Akwai muhawara da ake yanzu cewa Alimar Sharif nan fa za ku sa shi kaman ko yana so ta yi tazarci.
Dutsen ɗan adam akwai nan biyan bukata akwai san zuciya. Illa da me za ka samu ko za ka samu ba. PDP jam'iyya ce babba wanda tana kone gida a Najeriya. Saboda haka tun da bacci jam'iyya ce dole akwai hayaniya a cikin ta mara iyaka. Ba hana kowa rigima ba. Ba hana kowa neman buri ba. Mai son ta miƙe ko za ta duk zai gwada. Maganar shi ne ka zo a gwada ka shin yana yi wa wannan abin na mallaka a PDP zai yi. Fakat ai wato ka in burinka da san zuciyarka da san ranka babu laifi. Saboda ka PDP ba mu tsoron rigima ba mu tsoron hayaniya a ce ka za a da ita fada domin sabanin sauran jami'u PDP ta mutumin kauye ce ta mutumin birni ce ta mutumin koyin shiga ta kwada kwace sabanin kanin jami'u jami'ar ASN ta zo shiga APC ta ne muce shine kwashi da nama jami'ar CPC ta Buhari ce shine kwashi da nama shi sa ma ake zabe Katsina aka zo aka kara ishe bai daba isa ke wasu to amma a PDP ba ta yi wa kowa yake ka zo te kuce ka shigo kai sanan kai san zuciyar ka zo gwada ka nema in ka samu Allah baka
kun gamsu da kamalu dan albar sharif tunda yayi watanni
yayi baka ai ka je ko alamar gamsuwar da APC sanan da su dukkanin su tunda kasan kasa ko ya rode domin sun san meye sharif so da ka sun san da PDP a yanzu sai ka tambaye su shin ya suke ji a yanzu su zaka tambaya ba ni ba
ai ba jami'ai su bace
ai shi ne to in ka duba shine ai sun san shi ai duk wani da yake cewa PDP ai an sa dan Boko Haram ai kaza 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 mutane ne su yi miki kaza kaza ai dai APC ne ya karya yake irin wannan da wannan gulma a cikin PDP ina ruwan dan APC ka saboda haka ka su zaka tambaya muka yi lafiya kalau lafiya kalau
kina akwai alamun da za ku sake zaba sa
ai magana shi you see zaɓe fa yana hannun mutane ka gane idan abin kirki zuwa lokacin aka cewa abin da yake jami'ar shiya ya raya ta tayi rufi tayi kwarjini of course yasa zabe shi saboda haka wannan hukunci ne mutane irin nan daga zuwa suna gani su mutanen suna ganin shin jami'ar ta farfado tana motsi ko ba ta yi kaje ka tare abin a Abuja da suka tare gani kullun kamar gina abin da turuwa kullun ana shiga ana fita ana kaiwa ana kawa inya murai yarbawa hausawa fulani mangu katabawa mutanen ijo duka kullun ana kaiwa ana kawa domin ta dawo da ruhinta tunda yan Najeriya an yi wa darasin gani yan sun gaji ai darasin shugaban kasar Buhari yace yan Najeriya jike magayi shi koya mana yace kowa ya ji jikin sa ga masa shi faɗa saboda haka yan Najeriya jike magayi
Alhaji Sule Lamido a tattauna wasu kenan da Mahmud Ibrahim Kwari tanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka ce za a saki gudanar da jarabawar daukar ma'aikatan kiwon lafiya da aka soke a baya wacce aka ce an tauka magudi wajen gudanar da ita sai daga dukan alamu wannan mataki na sake jarbawa bai yi wa wasu dadi ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya kuma daga Yamai
jami'an kiwon lafiya sama da 1,800 ne gwamnatin ta Niger ta kudure aniyar ba aiki na dindindin bayan da suka shafe shekaru da dama suna aikin kwanta ragi sai dai kuma jarabawar da aka shirya domin hakan ta hadu da cikas bayan da aka bankado harkallar sayar da jarabawar ga ƴaƴan manya da na attajirai domin ƙara jaddada matakin soke wannan jarabawa ministan kwadago a sabuwar gwamnatin ta Niger waziri Lawan ya bayyana shirin shirya wata sabuwar jarabawar
dole muka soke wannan jarabawar to shine yanzu muke so mu tabbata wa mutane da duka wanda suke da izinin wanda suke da kokarin su sake wannan jarabawar za mu bude wata jarabawa kwanan nan cikin agaggauce tunda ministan kiwon lafiya hali yanzu yana da buƙatar wannan ma'aikatan dan saboda da akwai ma'aikata ko ina na kiwon lafiya wanda ake so a aika su to yanzu muna tsume cikin gaugawa a aiko muna wasiƙa ta a tambaye mu mu bude wannan jarabawa
da suke zaman darshan a jajibirin bayyanar wannan sabon mataki jami'an da suka yi nasara a jarabawar da aka soke sun nuna rashin dacewar hakan
kai shekara 15 kana wahala kana cikin kunan mai kana cikin macizai yanzu konkur an ce ba a baka baturkil direct ma kai konkur kuma a ce ba a baka wallahi babu gaskiya su sab ko su zo takardun mu nan su bincika duk wanda ke da takardar ta gaskiya a dauka a bashi wanda ke da takardar ta ƙarya a ce ba da shi ba wanda suka sanya su a nemo su mu ba mu da laifi kin waga haraka duk bincike mu duk wannan takardar anule bai azanta anule bai
ko da yake har yanzu ba a bada takamaimiyar ranar da za a gudanar da sabuwar jarabawar ba ministan kwadagon ya bada tabbacin daukar matakan tabbatar da adalci domin kwantar da hankalin ƴaƴan talakawa
za mu dauki matakai in Allah yarda yanda za mu kiyaye duka waɗansu kurakurai kuma yanda vraiment ya zamanto mutum in abin nan ya tabbata ya samu dan saboda ba kowa bayke da ƴan uwa manyan mutane ba ba kowa bayke da wani kudi ya je ba da kudi ya samu konkur ba to wannan muna so mutane su kwantar da hankalin su
Daga ranar da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya soma wa'adin mulkin sa na biyu, sannan a hankali ƴan kasar sun dage ga kiraye-kirayen ganin ya maida hankali ga yaki da masu karbar cin hanci da mahandama dukiyar jama'a, kamar yadda a lokacin da yake adawa magoya bayan sa ke kiransa mai maganin ƴan handama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tan zago ka a garin na Yamai na cewa karfe 4 ne da minti 19 wato 11 na safe kenan da minti 19 a nan birnin Washington DC. Galadin Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu don haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da bakon namu Abba Bukar Kolo, da asalin jamhuriyar Niger mazauni na Amurka cikin jihar Maryland. A tattaunawar mu ta karshe mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayani cewa nan kasa Amurka ba a samun kudin kyauta, kuma ba lokacin zama a hira sabanin abin da muke gani a kasashen mu na Afrika.
Ba magana samun kudin kyauta nan?
Babu kudin kyauta nan ga. Banke ba wasu ba su samu shi, amma ni kai alhaji ban ga wanda ke samun shi.
Wato in dai kana son ka samu kudi, wato dole kai aiki kenan a nan Amurka.
Dole kai aiki, in kana aiki ko an biya ka, in kai kake ki wallahi kudin ne kake so, wannan kai ka samu kudi.
In dai za ka yi aiki.
In dai za ka yi aiki kai insha Allah ka same shi.
Ba kamar yadda wani za ka zauna a gida, wani ya baka taro nan, wani ya baka sisi can ba.
Ah, babu wannan kai babu shi, ni kai ban gane shi ba. Wani ya zo ya baka kawai dan kai dan uwan shi ne, ko dan kai ko shi yana da kuɗi da yawa kawai a baka kuɗin banza, babu shi nan. In kana aikin kai ka samu kuɗi.
Yanzu Abba kana nuni tun duk shekaru 20 ɗin nan da kwashe ba wanda ya taɓa baka kyautan ko da dala ɗaya a nan Amurka?
Babu wanda ya taɓa baka kyautan kuɗi ko dala guda.
Duk kuɗin da kake samu albashinka ne?
Duk kuɗin da nake samu ne sai na nemo shi insha Allah. Ba wanda ya taɓa ci kai muna son ka ga kuɗi kawai naka ne, a ban taɓa samun wannan.
To kenan wanda ya saba da irin wannan a gida, ya kake kallon rayuwarsa za ta iya kasancewa nan kenan?
To wallahi yadda na ga ne mu a Afrika, plus precisément a Niger, da mutane suke yi basa bin gaskiya. Akwai wayanda suna shiga politika kawai don su samu kudin da suke. Kudin da suke ci abin da ba su sani ba, kudin kasan ne. Kudin kasan kuma kudin talakawa ne suke nan suna ci. Paske kudin da ake nan gaba Niger ga bashi ba banza ne ba ke nan gaba Niger shi ba. In an ba su kudin da ya kamata su tsaye su yi abin da zai gyaruwan talakawa, ba su yi. Sai su canje kudin, su ne suna nan suna aika kudin, sauran kudin na zuwa wajen, da sauran kudin yana zuwa wajen Europe. Wannan kai bai kamata ba. Shi ne muke so insha Allah mu sake wannan irin mentality da mutane suke nan suna samu a cikin kasan.
To Abba, ya dangantaka, ya kaga mutanen su ainihin American, ya dangantaka da su take?
To yanzu ni zan dauka bisa nawa ne zan dauka. Ni sai har yanzu tun da na zo nan ga zuwa yanzu ban taba samu kaman problem da kowa ba.
Shekaru 20 da kai?
Shekaru 20 da na yi ke babu wanda ya taba gaya mini kaman kai na wani wuri ne, ko kai na Afrika ne, ko kai na, har yanzu ban taba samu wanda ya gaya mini wannan ba. Duk wanda muka yi aiki tare da su suna so ma in gaya musu inda na fito, ya ne mutane ke yaruwa, ya ne ake yin harkoki, amma ban taba samun wanda dai ya taba gaya mini ba, ya sa kamar na ji ba kamar cikin garinmu nake ba. Har yanzu ban taba samun wannan ba.
Har yanzu kuma jahwata ne yawancin wanda kai aiki da su, ko ko baƙaƙe ne ƴan uwanka?
Duk wanda muna aiki da su jahwata ne. Yanzu inda nake ma nake kya kaman 99% duka su biyu.
Kusan ƴan kaɗan ne baƙaƙe a ciki kenan?
Kaɗan-kaɗan ne cikin harkokin arzikin nan, baka ga baƙaƙe da baƙaƙe kaɗan.
Kuma kana jin daɗin zama da su ɗin?
Wallahi ina jin daɗin zama da su. Ni kai wayanda nake aiki da su har yanzu ban taɓa samu ba wanda ya sa na ji kaman ba cikin wurina ba nake, ko suke ku a wanga baƙin mutum ne bari mu yi musu kaza. Position da ke yanzu ni manager ne kenan, ba kaman duk wanda suke kasa na dujan fata ne duk abin da ga musu su yi in dai bisan gaskiya ne suna yi
za su karbi urumuni daga gare ka
insha Allah
ba duba cewa wai kai baka fata ce
no ban taba samun wannan ba
America da dadi kenan ya kuma kace ma wani kai yazo in zaje da shawaran ka
a ban ce ma wani kai yazo ba abin da nake nake cewa in wanda suke zuwa da suka sanda ba su da takardun zuwan ne nake gai wannan galka zo to lokacin da ni nazo in ma baka da takardun sun baka aiki ba ruwan su
ba kamar
yanzu babu wannan yanzu ko driver's license ka take kai sai su tambaye ka sai ka ba da takardu ni lokacin da nazo da na sai mai driver's license ina ba su tambaye ni ma takardu ba saboda shine nake kira wanda ya san da akwai abin da yake kawo shi wannan ta akwai dadi amma kawai ka zo bida bisan ka zo ka samu kaman visa na wata biyu ko uku ka zamana ka kira baka so ka koma ka take neme aikin nan wannan ta akwai wahala gaskiya
to mun gode kwarai abba bukar
to masu aure yau nan shirin zai yi ban kwana da bakon namu sai kuma cikin wani sati a ji mu da wani bakon na daban yanzu a madadin bakon namu abba bukar kolo da Khalid Getacho daidai da ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
madalla gaida Ladan yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakon farko ya fito daga Aminu Dan Kaduna Amanawa wanda ke cewa yunkurin gano ƴan gudun hijira da ba sa a sansani da Majalisar Wakilan Najeriya tare da hukumar ba da agajin gaggawa ta NEMA ke yi abu ne mai kyau da fatar tallafin zai isa ga ƴan gudun hijiran na ainihi sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Husainet Abba Dambam da Muhammad Musa Dambam unguwar Musan Kuri jihar Bauchin Najeriya wanda ke cewa hakika gobara ta zama ruwan dare ga duniya duba da irin yadda ibtila'in gobarar ya auku da waɗansu kasuwannin mu na arewacin Najeriya Fatanmu dai shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan iftila'in gobarar a ƙasarmu da ma duniya baki ɗaya amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku gayawa ƴan majalisun tarayyar Najeriya da su yi wa Allah su aiwatar da ƴan gyare-gyaren nan da ke cikin kasafin kuɗin bana da shugaba Muhammadu Buhari ya buƙace su yi domin kawo ƙarshen takaddamar da take cinyewa akan batun kasafin kuɗin. Sako daga madarasar Muhammad Tafawa Balewa. Sai kuma su yi ƙarfa la Muhammad Dambam da Sani Adamu Kanguri ƙaramar hukumar Gamawa wanda ke cewa assalamu alaikum viewers Hausa. Allah ya sa ganawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da shugabannin ƴan majalisu kulliya ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Baffa Haruna Bajoga cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika samun fahimtar juna tsakanin shugaban Sudan ta Kudu da jagoran ƴan tawaye yayi daidai domin rikicin da suke yi a tsakanin su babu abin da yake haifarwa a ƙasar su illa kuma baya da jefa ƴan ƙasar cikin tasko. Da ƙarshe sai sakon Yusuf Yushau Ufaki kofar gabas jihar Kaduna wanda ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Saban salon da mayakan Boko Haram suka fito da shi na yin amfani da uniform din soja ba komai bane facin ruwa ne kare mu dan kada
yanzu kuma ga labarai a takaice
Babban dan takarar kujerar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a wasu jihohi da ke arewa maso gabashin Amurka jiya Talata. Trump ya samu nasara a sauƙaƙe a jihohin Rhode Island, Delaware, Pennsylvania, Connecticut da kuma Maryland. Da yake magana da magoya bayansa a daren jiya Talata, ya ayyana cewa zaben fidda gwanin ya ƙare kuma shine mutumin da zai samu tutar yi wa jam'iyyar Republican takara. Bayan zaben na jiya Talata, Trump ya samu wakilai 950 cikin 1,237 da ake bukata domin zama dan takara. A yau ne ake sa ran mutumin nan da ake zargi da laifin kitsa hare-haren da aka kai kwanan baya a birnin Paris, Salah Abdeslam zai gurfana gaban kotun ƙasar Faransa. Yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'an ƙasar Belgium suka mika shi a cikin gaggawa. Mikashin da aka yi yau Laraba ya zo cikin sauri, shi ma lauya mai kare Abdeslam ɗin Frank Barton a gurguje ya garzaya zuwa Paris. A yau Laraba dakarun Iraki sun sake kai hari a kan tungan mayakan ISIS da ke Mosul, inda suke ƙara dannawa zuwa cikin garuruwan da ke kudu maso gabashin birnin, waɗanda suka ji jiki daga hare-haren jiragen sama na ƙasa da ƙasa wato na haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa.
Masu saurare abin da ya sauƙaƙe nan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafe. Idan kuma Allah ya kai mu shirinmu na dare za mu so mu ji ra'ayinku kan jinkirin da ake samu wajen amincewa da kasafin kuɗin bana a Najeriya sanadiyar takaddamar da ke tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisar dokoki. ta yaya kuke ganin za a warware wannan matsala tsakanin bangarorin biyu? Sai mun ji daga gare ku. Amma kafin nan, a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Levis Gresham da ta bada umarni, sai kuma injinmu Mr. Aiden Mahmud Lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka, birnin Washington DC.